Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu Radio Amfani, Sarauniya, Niyya, Fara'a, Nomad FM da kuma Dalol FM. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana da Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama shirye-shiryen mu kai tsaye ko kuma kama shirye-shiryen mu da suka gabata a yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci. Yau Litinin 21 ga watan Oktoba na shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harandane tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington, gundumar Columbia, muke gabatar muku da shirye-shiryenmu kai tsaye. Idan muka tsunduma cikin shirin, za ku ji cewar shugaban kasa Muhammadu Buhari ya isa kasar Sin don halartar taron kasashen Afirka da zummar fito da hanyoyi da za a bunkasa tattalin arzikin nahiyar. Idan muka koma gida Najeriya, za ku ji cewar gwamnatin jihar Kaduna a shirye take ta inganta cibiyoyin horar da yara kan gararru. Waɗanda kuma daga bisani shine abin da zamu tattauna a yau. Zamu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Menene tasirin iyaye su kai ƴaƴansu cibiyoyin kan gararru don gyara musu tarbiya a wannan karni na 21? Lambar dai kamar kullun ita ce alama tarawa 1-202-205-6-5-5. Amma kamun mu tsunduma cikin shirin, bari mu fara da labaran duniya. Indo misali.
Alaikum jama'a, assalamu alaikum, barkamu da dare. Ga labaran duniyar kamar yadda muka same su. Mutane suna ta cece kuce a Kamaru bayan da wani mayaki dan aware ya nada kansa a matsayin sarki bayan da ya fitattaki sarakunan gargajiya daga garin Lebialan dake yankin Renan Ingilishi. Hare-haren da sojoji suka kai dan damke mayakin ya haifar da rikicin da ya sanadiyar mutuwar mutane 11 da hukumomi ke zargin mayakan aware ne har ma da fille kan wani jami'in yan sanda. Anan Lebiane Oliva kenan tsohon mayakin aware yake jawabi, inda ya ayyana kansa a matsayin sarkin gundumar Lebialan dake kudu maso gabashin yankin Renan Ingilishi. A ƴan kwana-kwanan nan mayakan Oliva sun kaiwa sarakunan gargajiya hari tare da fatattakar su. Yace laifin su shine marawa gwamnatin tarayya baya a yakin da ya raba arewacin Kamaru da kudancin sa daga sauran Kamaru Renan Faransa, wanda sune mafi rinjaye a kasar. Akalla sarakunan gargajiya biyu ne suka rasa rayukansu a wannan rikicin. Amurka ta girke waɗansu dakarunta a wurin rijiyoyin mai a arewa maso gabashin Siriya don gudun kada kungiyar ISIS ta mamaye rijiyoyin man, a cewar babban hafsan tsaron Amurka Mark Esper a yau Litinin. Wani ayarin motoci sama da 100 dauke da dakarun Amurka ya tsallaka Iraki daga Siriya a yau Litinin, daga cikin dakarun da shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa umarnin ficewa daga arewa maso gabashin Siriya. Amma Esper ya ce wasu daga cikin dakarun za su rinka shawagi a kusa da inda rijiyoyin man Siriya suke, wanda yake tsakanin inda mayakan kurdawan ISIS suke. Esper ya ce a yanzu haka akwai dakarunmu a wasu biranen da ke kusa da rijiyoyin man. Dalilin yin hakan shine don hana kungiyar ISIS da ma duk wata kungiya da take da niyyar ibar mai don samun kudaden shiga da nufin gudanar da miyagun ayyukansu. Janyewar dakarun Trump daga arewacin Siriya ya harzika kurdawan da suka yi yaki kafada da kafada da dakarun Amurka wajen murkushe mayakan ISIS. Amma Trump ya ce amma Amurka ba ta da wata riba dangane da lugudan wuta da Turkiya take kaiwa mayakan kurdawa ƴan awarin da ke kudu maso gabashin Turkiya tsawon shekaru 30 waɗanda hukumomin Ankara ke musu kallon ƙawayen Amurka. A yau Litinin ne Trump ya bayyana cewa gwamnatinsa ba ta yi wa kurdawan alƙawarin basu kariya na tsawon shekaru 400 ba. Masararo labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya bayyana cewa zai kai ziyara Afghanistan a yayin da ake kokarin sake komawa kan teburin tattaunawar zaman lafiya da 'yan Taliban. Manufarmu an ji shi ya ita ce kai ga kullu yarjejeniyar zaman lafiya, yarjejeniyar siyasa ita ce mafita ga wannan lamarin. Esper ya sanar da manema labarai da suka raka shi a jiya Lahadi. A watan jiya, shugaba Trump ya janye kwatsam daga tattaunawar da aka dauki tsawon shekara guda ana yi tsakanin Amurka da 'yan Taliban, a daidai lokacin da bangarorin biyu suke dab da kai ga rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya, wanda da ya kai ga kawo ƙarshen yakin da aka dauki tsawon shekaru 18 ana gwabzawa, kuma mafi dadewar yaki da Amurka ta taba yi wajen bada agajin soja a kasashen waje, inda Trump ya bada sanarwar mutuwar yarjejeniyar, inda ya kara da cewa don ci gaba da kai harin ta'addanci akan fararen hula da dakarun sojan Amurka a Afghanistan.
A gaida in du'a'i da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotannin namu, inda za ku ji cewar shugaban kasa Muhammadu Buhari yana kasar Sin don halartar taron kasashen Afirka. Shin wannan taron me zai haifar wa kasashe na Afirka? Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Umar Faruk Musa ya hada mana rahoto dangane da hakan.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya isa kasar Rasha domin halartar taro na kwanaki uku da kasar ta Rasha ta shiryawa kasashen Afirka su 44 domin yin nazari akan sha'anin tattalin arziki da hanyoyin da kasar ta Rasha da kasashen Afirka za su hada karfi da karfe domin tabbatar da sun fitar da kasashen su daga cikin kangi na mulkin mallaka ko kuma danniya daga waɗansu kasashe, domin kasashen nahiyar Afirka su ci gaba da bunƙasa rayuwar al'umma su da kuma haɓaka cinikayya. Najeriya dai dake halartar wannan taro yana da muhimmancin gaske gare ta ganin irin sha'anin tsaro da kasar ke fama da shi, kuma ana ganin cewa kasar Rasha za ta taimaka wa Najeriya matuƙa gaya wurin ɗaukar matakan warware wannan matsala ta sha'anin tsaro. Malam Nasir Zaharuddin wani mai sharhi ne kan al'amura a Najeriya kuma ya mun ƙarin haske dangane da muhimmancin da ake ganin Najeriya na da shi akan wannan taron da za a yi na kasashen Afirka baki ɗaya.
To da farko dai, wajen yaki da ta'addanci kowa ya san yanda Rasha take, sun fi kowa iya taimako mu dai a nan Najeriya, tunda lokacin da aka yakin basasa dukkan kasashen duniya koma baya suka bamu daga mu sai Rasha din, kuma ita ta kawo mana irin jiragen nan masu shawagi da su aka rika amfani a lokacin da aka yakin Ojukwu. Sannan wannan kasa ta Rasha fa ita ce ta zo ta fara gina wannan guri na Ajawa Kuta inda ake masana'antar karafa, wanda idan da an gama ta yau daga kusa zuwa jirgin sama Najeriya za ta iya kera shi. To wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da shugaban kasa yaje yake kokarin a ga yadda za a farfado da shi, duk da cewa yanzu wani kamfani su ne za su yi wannan aiki, amma akwai buƙatar ita ma gwamnati ta ga yadda za ta taimaka domin abin ya haɓaka ya kambama.
Ta magana makamai ganin yaƙi ta'addancin nan ya yaƙi cinyewa a Najeriya, kuma an je da mai ba shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro. Ana ganin akwai waɗansu sojojoji da aka sanya wa hannu tun lokacin Umaru Yar'Adua da shugaban Obasanjo akan inganta makaman sojin Najeriya da yaƙi da ta'addancin da sauran makaman da ake bukata na sojoji. Kana ganin wannan ziyara za ta sanya waɗannan jejojin a yi amfani da su ko a yi aiki da su, ganin cewa gwamnati da gwamnati ne za a yi wannan mu'amala ta kawo makamai a Najeriya domin shi tafiri kuwa?
To idan ma'aikatan gwamnati ko kuma su shugabanni ba su saka son zuciya a cikin tsarin ba, za a yi yancin galaba. Watakila abin da ya sa saboda ba kwangiloli ne da aka tsara mutane za su yi daga ma'aikatu su babbayar aje a kasiyo kayan nan ba. Abu ne tsakanin gwamnati da gwamnati, wanda shi ne abin da muka san shugaba Buhari ya yi ta nanatawa cewa in dai wani abu zai faru ya kamata ya zama tsakanin gwamnati da gwamnati domin a rage harkar cin hanci, wanda an gani da a baya harkar cin hanci ita ce ta dakusar da wannan yaki na wato ta'addanci. Kuma har yanzu ma kaga akwai wannan maganar ta cewa akwai cin hanci da rashawa, kuma don haka wannan ita ce hanya a ala da idan aka bita ko shakka babu za a samu makaman, za a samu waɗanda za su koyar da waɗanda za su yi amfani da waɗannan makamai kuma a kai ga gaci.
Malam Nasiru abun haddin kenan mai sharika al'amura a Najeriya a tattauna da nayi da shi Abuja bisa ga ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai Rasha ta kwanaki uku domin tattaunawa akan al'amuran diplomasiya, cinikayya da kuma saka jari. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida sarkin yaki Umar Faruk Musa wanda ya gyara mun inda na ce shugaba Buhari ya tafi China, ya tafi kasar Rasha. A ranar Asabar da ta gabata, gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Irfa'i ya jagoranci wata tawaga don ziyarar ganima ido a wata cibiyar horar da kangaradu. Abokin aikin mu Isa Lawal Ikara ya hada mana rahoto na musamman dangane da wannan ziyarar.
Gwamnatin jihar Kaduna ta ce duk da ikirarin yin rijista da mai makarantar nan ta horar da kangararru da ake kira makarantar Malam Niga da ke yankin Rigasai lokacin da aka je rufe makarantar shi a Asabar din da ta wuce. Bincike ya gano ana azabtar da wasu daga cikin ɗaliban da ke wannan makaranta. Kwamishiniyar harkokin mata da walwalar al'umma da cigaba Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta ce duk da yake makarantar Malam Niga ta saba makarantar da aka rufe kwanakin baya, amma ita ma akwai alamomin tambaya game da yadda ake gudanar da ita.
Mun je mun tarar da yara da manya, mata da maza, duk a daure a cikin sarka, kuma mun tarar da su gaskiya. Gidan dai a kuntace saboda mutane da muka samu mutum 147, 22 mata ne, a yara hudu maza ne, kanana yara wanda shekarunsu ba su kai 18 ba, sai kuma akwai yan Nijar guda biyu da yan kuma Kamerun guda biyu.
Me bambancin wannan gidan da aka kama da wanda aka gani kwanaki?
Bambancin shi shine wannan akwai mata, shi na farko da aka kama din ba mata, sannan kuma yawan wa'ancan din yafi na wannan Malam Niga yawa. Amma na wannan Malam Niga na shiga cikin gidan kuma na ga yadda ɗakunan suke, su mazan suna kwanciya ne a farfajiyar cikin gidan, inda matan suke shi ma gaskiya a kuntace yake, domin matan su 22 ko a ce irin wannan ɗan ƙaramin ɗaki. Sannan na tarar cewa daki akwai danshi na abunan yoyon ruwa.
Amma Hajiya, ana maganar shi fa Malam Niga na da rijista.
Eh to, ni gaskiya kaga a matsayina na jami'ar gwamnati ni ba ta ganin rijista shi ba. Saboda haka tunda yace yana da rijista, wannan kuma zai rage in aka yi bincike. Amma kuma ko da yana da rijista, ai ya kamata a ce gidan da zaka saka mutane bai kamata ko dabba bai kamata ka saka shi a haka ba. Na farko, in ma kana son kai gyara ne, a ce an daura mutane, akwai wanda yace mana ya shekara 8 a cikin wannan kacatin, ko da yaya za a yi ma yayi addini ko kuma yayi abin da ya kamata. Sannan na biyu, akwai korafi babba daga wajen matan, ana cin zarafin su, sun fito sun bada jawabi kuma sun faɗi wanda ke cin zarafin su, kuma jami'an tsaro sun dauki duk wani bayani da ka sani.
Akwai maganar cewa waɗannan mafi akasari masu shaye-shaye ne da suka fara samun tabo hankali ake kai su don su dawo hayyacin su.
Eh to, shi kanshi dole ne ka lakanci menene ma zai kamata ka nemi shaye-shaye. Duka da azabtarwa ai ba shine zai gyara mutum ba. Mun tarar da jikin su gaskiya akwai duka sosai, sannan ga kwarkwata ga kirci a jikin su. Sannan kuma in ma kan gidan ne yana da rijista, mu abin da muke gani shine ya kamata a ce yana ma da alaka da koda asibiti ne, wanda cewa irin asibiti wanda masu na tabin hankali za a kai su a duba su, a bada shawara ko a bada magunguna da sauransu. Kuma sannan babu wani abincin kirki. Mun yi magana da su, suka ce da safe ana ba su ruwan koko, da rana kuma ana auna garin kwaki a cikin gungunin madara, a ba su sujika da guli-guli. Akwai wanda da muka je muka rarraba musu abinci, shinkafar da muka bashi yana cewa shekara biyar bai ci shinkafa ba a
wajen. Yanzu wani mataki ya ku dauka game da wannan?
To, matakin da muka dauka shine, shi mai girma gwamna ya bada umarni cewa a gyara wuri yanda za a samu, in ko akwai irin wannan nan gaba yanda za a samu a dinga saka su, an riga an yi miti a yau. Sannan kuma na biyu, mun yi magana da NACTIV da NDLA, saboda su suna da gida a Zaria, masu shaye-shaye ɗin idan iyayensu sun amince gwamnati ta kai su ta bada duk wani gudunmuwar da za ta bayar in yaso a duba su.
Yanzu dai jami'an 'yan sanda sun riga sun sako shugaban ita wannan makaranta Malam Lawal Yusuf Muduru da ake kira Malam Niga, wanda kuma ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske game da halin da ake ciki yanzu.
To, halin da ake ciki dai, ranar da aka kama ni na je na bada statement, kuma commissioner of police ya ce in tafiya ta su ba su da wani dalilin da yasa za su tsare ni.
Ana magana cewa kana da rijista, an tantance rijistar taka?
To, gaskiya ban san ko an tantance ba, amma ni dai duk wani abu da nake bada da zan yi amfani da shi na kariya na riga na ba shi gwamnan jihar Kaduna, hannuna da nashi kuma ya ba ainihin abokan tafiyansa.
gwamnati ta koka akan halin da aka ga waɗannan mutane a ciki waɗanne irin mutane ne waɗanda suke wannan makaranta taka
to akwai kiristoci akwai musulmi akwai mata akwai maza
karatu suke zuwa ko kuma taban hankali ne
eh wasu suna da taban hankali wasu kuma sun samu lafiya na ma samu musu secondary school suna zuwa makaranta kuma suna dawowa sannan na wasu na samu musu aikin security suna zuwa suna dawowa kuma ana biyan su albashi kowane wata
me bambancin gurinka da gurin da aka kama kwanaki
to bambancin gurina da gurin da aka kama kwanaki ki su suna horo ne da bulala da sauransu ne kuma can ne na kafa kawai na sashi ma dan kasu gudu saboda basa cicina muke koyi da sana'o'in nan sannan ka tangamu ba tsawo gare ta ba sannan wasu iyayen yaran suna challenge din mu har sai mu mun nema musu yaran su saboda sun ba da kudin can a samu su can sai akai aka bari suka gudu to wasu ma hakuti suke kai ne sannan mu muna koyi sana'o'i abin da ya bambanta da ainihin namu sannan bayan addu'o'i da magunguna muna ba su magunguna haka da sauransu na ainihin shaye-shaye ko na warware kwakwalwa da sauransu
wannan makaranta ta malanni ga dai ita ce makaranta ta biyu da aka rufe a yankin rigasan karamar hukumar Igabi wanda wasu ke ganin wannan ya biyo bayan umarnin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayar ne na rufe duk wata makaranta da ke jibi da irin wannan makarantu da aka kama irin su a nan Kaduna da kuma jihar Katsina a kwanakin baya Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoto masu sauraro har yanzu dai kada ku manta za ku kira mu ku bayyana muna ra'ayoyinku wani irin tasiri hakan yake iya haifarwa da iyaye kan kai ƴaƴan su makarantun kangararru ko kuma cibiyoyin kangararru amma kafin nan bari mu shakata da wannan faifan
yan arewa ina muka zo sai ka ce bai muka zan muto zanga zangar nan talwa na bata ga moto nan fitina wa yan arewa
ina muka zo sai ka ce bai muka zan muto zanga zangar nan talwa na bata ga moto nan fitina wa
bitani yan baiwa an kashe su kamar ba kowa sun kashe shi ta fawa falewa sun kashe sardau na arewa mai mana
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655
kira mu na farko daga jihar Kaduna garin gwamna wa muke da shi daga jihar Kaduna
Bello Sokoture daga nan Kaduna
to malam Bello muna jin ka
to alhamdulillah na ji daɗin gwamnatin Kaduna tace za ta shigo akan wannan kangaro yara nan Kaduna alhamdulillah mun gode kwa da saboda gaskiya Aliyu Harande ni sheda ne akwai yaro a gidanmu wanda aka sa a gabana Allah ya lalata ya kare uban shi amma an kai shi makarantar nan ta hayi wallahi ya shiga zaman limin Qur'ani halimin ce yake saboda gaskiya gyara kamata a yi ba wai a soke ba.
To wace makaranta kake nufi kenan? Wace makaranta kake nufi aka kai shi?
Eh ta hayi wallahi ta hayi. Ya ga gaba na kafe shi wallahi wajen shekara 27 yanzu.
Eh
wallahi ya gaje uban shi. Wallahi ake makaranta ya zama mahadacin an ya zama magimayi.
To kana nufin kenan? Kana nufin kai yara wannan makaranta ana samu alfana kenan?
Wallahi akwai alfanu sai dai saboda an abubuwan nan amma wallahi akwai alfanu saboda ka komi na gwamnati da ake akwai patanci komi na ne ko gidan gwamnati ana son abin da bakio saboda ka gyarawa ake wa ake a soke ba ba haka ake ba
gyara ake inda fitula. To mun gode Malam Bello, bari mu tafi jihar Katsina. Wa muke da shi a jihar Katsina?
Tukur Falsu.
To ka share rediyon ka Malam Tukur.
To
to muna jin ka yanzu.
Takashi
to muna jin kai yanzu. Muna jin kai yanzu.
Wato wannan abin da kama ta huwa Allah mutane.
Eh.
Wanda ki zaba yara, yaran mutane. Ba da ban su ci saboda Allah. Saboda sai ku kama hauku ku dawo ki tabbuku.
Hello? Amma ba iyayen ke kai yaran su wannan guraren ba?
Ko ake kawo su?
Eh.
Ko ai kawo amma a musu ai uwaye ko sun kawo ruwa in ka Allah ba gaba da kai ka dauki.
Eh. To kana gana hakan bai dace ba kenan?
Eh?
Kana gana hakan bai dace ba kenan?
Eh ba kace ba dan sharo kace ba.
To mun gode Malam Tukur, bari mu tafi Jigawa. Wa muke da shi a jihar Jigawa?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Yawwa kuna tare da Ma'azilo Jaruma Jigawa garki local government.
To Malam Ma'azilo, muna jin ka.
To ya kokari a aiki ya fama.
To alhamdulillah ya naka.
Gaskiya ne kuna na lafiya ko kuma gaskiya fito abubuwan da ake gaskiya akan al'amarin abubuwan naji abubuwan da ake tsaya al'amarin da aka.
To layin na Jigawa Malam Azu ya tsinke, bari mu tafi binnin tarayya. Wa muke da shi a binnin tarayya?
Kana magana da Abdullahi Ganan Bari Abuja.
To Malam Abdullahi, muna jin ka.
Eh magana dai ta akan maganan yaran nan da ake dan wahal da su, gaskiya ya kamata a gyara ne gwamnati ta sa hannu a cikin al'amuran.
Eh
idan gwamnati ta sa hannu a cikin al'amuran insha Allah za a gyara, wanda a gyara din da mun gaskiya matsalar shaye-shaye matsala ce babba wanda take a kare.
To Malam Abdullahi, layin ka kai ma ya tsinke
al'amuran.
To Malam Abdullahi, layin ka ya tsinke, bari mu tafi jihar Taraba. Wa muke da shi a jihar Taraba? Na Taraba, kana ji na? To sai ka dan daga muryar ka Malam na Taraba. Ai ba ma jin ka gaskiya, ka daga murya. Kana ji na Taraba? To bari mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger?
Kuna tare da Ibrahim ne wanke hula a garin Maigode a Kimba.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
To ni a gaskiya a ra'ayina game da ainihin wani al'amura da ke kasancewa da irin wannan makarantu ake gadowa irin haka. To abin da ya kamata su ainihin masu wannan bincike su za tsoron Allah a kai. Domin saboda ko a zahiri haka za a ga wasu gagarurin yara waɗanda ke sun gagari iyayensu ba sai su hukunta da su ba, amma idan aka kai su irin waɗannan to insha Allah idan aka yi bakin iya gurgudu za ka ga sun shiri kuma zuwa an ci amfanin su.
To kana dafin kenan kai yara irin waɗannan cibiyoyin ba illa bane kenan a naka ganin?
Eh tabbas akwai wanda ke ba illa bane ba, su dai tsaya su yi bincike da kyau wanda ya kamata. Idan abin ya kasance lalle tabbas musgunawan ba mafi alkhairi bane gare su, ya da kamata a dakatar da su, amma yana da kyau su tsananta bincike su ga abin da yake in amfani ne a kara musu kwarin gwiwa a kai, iya ra'ayina kenan.
To mun gode, bari mu tafi Baucin Yakubu. Wa muke da shi a Baucin Yakubu?
Musa Nasir ne daga Azare.
To muna jin ka Malam Musa Nasir.
Wato su wa'annan makarantu da ake samu sai irin wa'annan abubuwa.
Eh.
Wato ba laifi bane a kai yara, amma ita gwamnati sa ido ta sa baki. Ba lalle bane a dinga sa yara cikin sasayi ana daure su ba daidai bane. Tunda sun gagari iyayensu, ita gwamnati kuma ta sa ido, ita ne uwar kowa. Ita ne kuma za ta ita ne uwar kowa, ita ne za ta iya gyara kowa. tare da malaman ba a dinga rufe makarantun ba ana kama malaman a'a a horar da su tare da gwamnati
to mun gode malam Musa bari mu tafi jamhuriyar Niger wa muke da shi a jamhuriyar Niger
kuna tare da Abdul Kasku nan unguwar wadatawa jamhuriyar Niger mai sauraron ku ko da yaushe
to dai
ni ra'ayina da zan badawa kamar yadda tsarin da gwamnan Kaduna ya doka da wadda jami'a da mun ka saurara lalle sai tsari na kwarai ya kamata a yi bincike da kyau kuma mutanen nan duk wanda an ka kama da laifi yana azartar da yara ba bisa ka'ida ba ba bisa doka ba annabi hukunci tsakani da Allah a hidda saurai kuma a hidda wata siyasa a kama mutum saboda uwaye kuma su ma su san da lalle kiyo na Allah ya ba su haƙi ne wanda ya rataye gare su kuma shi zancen tarbiyya haƙi ne wanda ya shafi kowa kenan ya kamata ta uwaye su tsaya su yi nazari makarantun nan da ya kamata a kai yara domin su ɗauki ilimi don zaman duniya bai sai da ilimi muryar Amurka na gode Ubangiji Allah ya saka muku da alheri kuna
mun gode mu abra mu tafi jihar Katsina wa muke da shi a jihar Katsina
kana tare da Muhammadu Rabi'u Taula a karamar hukumar ni jihar Katsina
to Muhammadu Rabi'u muna jin ka
wato wannan al'amari da gwamnati ta bankato tsakani da Allah an ji dadin shi saboda shaye-shayen nan baya da wani alfanu abinda mu muke so gwamnatin nan ta dan taimaka ma su masu gidajen nan da abincin da za su rika ba waɗannan mutane da ake tare da su
to amma ai iyayensu suna biyan kuɗaɗe aka ce
iyayen suna biyan kuɗaɗe to ai iyayen da suke biyan kuɗaɗe a ma'aikatan gidan rediyon American hidimomin da ke ga masu gidajen nan suna da mutumin da ke rikita mutum sama da 100 to ai ko sabulin wankan da zai bashi aiki ne
to Allah ya sa mu dace
amin
saurare iyaka abu da zamu iya dauka kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe zamu sake baku dama har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda agogon muke cewa yanzu karfe 4:57 wanda ya daidai da minti 12 karfe 12:57 a jihar Alaska ta nan Amurka yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
Mutane suna ta cece kuce a Kamaru bayan da wani mayakin ƴan aware ya nada kansa a matsayin sarki bayan da ya fitattaki sarakunan gargajiya daga garin Labia Lamdake yankin Renin Ingilishi. Hare-haren da sojoji suka kai damdamke mayakin ya haifar da rikicin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 11 da hukumomi ke zargin mayakan awaren ne har ma da fille kan wani jami'in ƴan sanda. A ƴan kwana-kwanan nan mayakan Oliver sun kai wa sarakunan gargajiya hari tare da fatattakarsu ya ce laifinsu shine marawa gwamnatin tarayya baya a yakin da ya raba arewacin Kamaru da kudancinsa daga sauran Kamaru Renin Faransa wanda su ne mafi rinjaye a ƙasar. Aƙalla sarakunan gargajiya biyu ne suka rasa rayukansu a wannan rikicin. Amurka ta girke wasu dakarunta a wurin rijiyoyin mai a arewa maso gabashin Siriya don gudun kada kungiyar ISIS ta mamaye rijiyoyin man a cewar babban hafsan tsaron Amurka Mark Esper a yau Litinin. Wani ayarin motoci sama da 100 ɗauke da dakarun Amurka ya tsallaka Iraki daga Siriya a yau Litinin.
To mun sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Aisha Ma'azu sai wadda ta shirya kuma ta bada umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Dan ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya bis salama